أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والقاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله يا بقدره ومن داره العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. يا هبة الشكر بهذا المحضر والتعطف بنظرة تأتي لنا بالظفر. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله من أقول والله سبحانه وتعالى ميكوا ميكومي ميكو نجد هناوا واندينونا من وانا من البركة رانا الله دي شدا قوت رمضان إجي رمضان صلى الله عليه وسلم أدوكو دا دادي أدو دا أربعين ديبيو وانا مكساكي دا وكان كراتمو نتفسير القرآن ميجرما وانا مسلاتي ميتارن القيد دا البركة ما تفسير دا كشيري أشي musamman ga masu bukatu na musamman. Allah ya kara musu albarka, Allah ya kara musu hakuri, su sani cewa duk wanda kaga ya samu kansa a wani yanayi to haka Allah subhanahu wataala ya kaddara masa, ba kuma ya masa haka dan baya san sa ba, a'a haka yake da bukata ya ganshi. Kuma idan yayi hakuri akan wannan hali da yake ciki, to Allah subhanahu wataala ya masa tanadin alkhairi mai yawa a ranar lahira fiye da wanda Allah subhanahu wataala bai masa irin wannan jarabawa din ba. A jiya mun tsaya akan gaba da Allah subhanahu wataala ya ainihin wato yi jarabawa tsakanin Annabi Adam da mala'iku. Annabi Adam ya ci jarabawa, an tambaye sunayen abubuwa, ya faɗa lokacin da aka tambayi annabawa su kuma suka gagara faɗa. Allah subhanahu wataala yake cewa ni na san abin da ba ku sani ba. Wannan ya zama shine tushe na dan Adam, kuma sai ya zama sai abin da ya dauka dan Adam a farko shine ilimi. To haka shine zai ci gaba da daukaka shi har zuwa ƙarshen rayuwarsa. Idan mutum ya zama yana da ilimi, to nan ne zai zama ya cika a matsayin sa na dan Adam ta kansa. Amma idan ya zama ba shi da ilimi, to ya gaza a halin sa na dan Adam. Kuma malamai kamar Imam Zannuji yana cewa wato da yawa za ka ga dan Adam Allah ya sa shi ya yi tarayya da wasu dabbobi a cikin wasu halaye. To da haka sai zama amma Allah ya bambanta dan Adam da ilimi, wanda ya shi ne bambanci tsakaninsa da sauran dabbobi. Idan mutum yana ji cewa shi mai kyauta ne, ai akwai dabbobin da sun fi shi kyauta. Misali saniya tana da kyauta, kullum za ta ba da kyautar nononta a sha, ai ana gani yadda ake sai da nono a cikin gari, wata dabba ce take ba da wannan kyautar. Sannan bayan ta ba da nononta an sha, sai ta yadda ma a yanka ta a cinye naman gabaki ɗaya, ka ga kyauta kam ai ya kai kyauta. Har ma ta ba da kanta, an yanka an cinye naman ta gabaki ɗaya. To ka ga idan maganar kyauta ne ɗan Adam yake ji da shi ba yi da ilimi, to faga wata dabba nan ta fi shi, don har kanta take bayarwa ana yankawa. Sannan na biyu a jarumta da rashin tsoro. To nan ma dan Adam idan yana ji da wannan ne, to akwai dabbar da ta fi shi, ga kura nan ta fi shi jarumta, ta fi shi rashin tsoro. Da haka sai ya zama ga zaki nan yafi tafi yafi shi jarum tafi shi rashin tsoro to kaga kira sai nan ba nan adam bai samu komai ba ke mantin da ba ilimi ya samu ba sannan misali na uku shine idan kana ji kana da wayo kai mai wayo ne sosai da sosai to akwai dabban da tafi ka wayo ita ce zomo to haka dai duk wani abin da zaka sifanta da shi zaka ga akwai wata dabba ta sifanta da shi amma ban da ilimi daga mutashi bulagi mun yi ilimi akan wannan gaba tafsirin da muke amfani da shi yayi magana kan ilimi zamu dan fada wasu abubuwa da ya fada akai kafin mu ainihin wuce mu sani cewa ilimi shine daukakan dan adam duniya da lahira a duniya dan adam zai daukaka a lahira ma zai daukaka saboda ainihin abin da ya shafi ma'ana ilimi idan yana da ainihin ilimi idan bai da ilimi a duniya zai sha wahala sannan a lahira ma kuma zai sha wahala saboda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya ga mana cikin hadisi cewa wairul liman la ya'lam azaba ta tabbata akan duk wanda yayi sakaci bai yi karatu ba kuma malamai suka ce wai wailun dinnan wani katon rami ne na wuta a cikin jahannama ita ma jahannama kullun a rana tana neman tsarin Allah daga wannan wailu din sau 70 to anan ne fa za a sabu ga wanda bai yi karatu ba dan haka mu tashi mu yi karatu addinin mu na musulunci dan a nuna mana muhimmancin karatu wayin farko da aka fara yi wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine iqra kai karatu kuma malamai suka ce kaga wata hikima ta Allah Allah al-alimul hakim kamar da makaranta jiya wato da ya tashi maganar karatun sai ya kawo karatu duka iri biyu Allah ya ce iqra bismi rabbikal ladhi khalaq khalaqal insana min 'alaq ka karanta sunan ubangijinka da ya halice ka wannan yana nuna maka karanta ilimin addini ka sai da zaka yi kabauta wa Allah sannan sai Allah ya sake dawo da maganar ilimin sana'a wato ilimi na ainihin rayuwa wanda zai taimaka maka wurin rayuwarka ta duniya sai Allah ya ce khalaqal insana min 'alaq ka ainihin karanta sunan Allah wanda ya halice dan adam daga jini to anan malamai suka ce ilimin biology ya shiga ciki kenan ta yadda zaka gane cewa dole ne ka shiga bincike tunda ka ji dan adam din nan da jini aka yi shi ya aka yi ya zama jini ya aka yi ya jinin yake rayuwa kuma har jinin nan ya koma dan adam to kaga wannan yake nuna mana maganar abin da ya shafi ilimin boko kenan sannan mai wannan littafi yake cewa a cikin alqur'ani mai girma Allah ya faɗi wasu mutane guda bakwai ya ba mu labarin wasu mutane guda bakwai wanda har duniya ta tashi ba za a daina jin sunayensu ba kuma ana yabo kuma ana jinjina Allah ya ba su baiwa ta musamman amma duk baiwan nan da Allah ya ba su Allah ya ba su wannan baiwan ne saboda suna da ilimi a sai kenan hatta kyauta da Allah subhanahu wataala yake bayarwa yakan zabi mai ilimi ne ya bayar ya bawa ba ainihin wanda ba shi da ilimi ba mutum na farko shine annabi Adam alaihi salam Allah subhanahu wataala ya daukaka shi ya zama baba ga dukkan mu mutane sannan kuma Allah ya sa mala'iku sun yi masa sujada mala'iku sun yi masa sujada kaga wannan daukaka ce saboda me saboda yafi su ilimi saboda ilimi ne ya sa mala'iku suka masa sujada sannan na biyu akwai wani bayan Allah ana kiransa Khadiru Allah ya sanar da shi firasa wani ilimi ne wanda yake boye wani hangen nesa ne Allah subhanahu wataala ya sanar da shi har ya kai ga Allah ya sa annabi Musa ya zama almajirinsa annabi Musa fa annabin da yake magana da Allah Allah ya ce masa ya je gon Khadiru ya koyi karatu to kai ka san Khadiru Allah ya bashi baiwa menene baiwar da Allah ya bashi Allah ya bashi ilimi ne Allah ya ce wa allamnahu min ladunna ilma mun sanar da shi ilimi daga gare mu inji Allah subhanahu wataala sai gashi ya daukaka annabin Allah annabi Musa da yaron gidansa annabi Yusha'u duka sun je suna neman wato ilimi a wurin mutumin da ba annabin Allah ba saboda Allah ya bashi ilimi sannan na uku shine annabi Yusuf alaihi salam annabi Yusuf kowa ya sani a gidansu su 12 ne amma da ya zama duka a cikin 12 nan ya fi su ilimi sai Allah subhanahu wataala ya zama Allah ya daukaka shi ya zama ya bashi abun da bai ba sauran yan uwan nan nasa ba gabaki daya har karshen rayuwarsa mana Allah ya sanar da shi ilimin basara mabarki har karshe yake godiya ga Allah yana cewa rabbi kad atitani min al-mulki wa allamtani min ta'wilil ahadi Allah ka bani mulki kuma ka bani fassara mafarki da haka sai ya zama babban minista a kasar Misra ya wuri wata mace mai daraja da ake kira Zulaikha sannan kuma ya mallaki kingdom wannan ainihin masarauta din gabaki daya me yasa saboda Allah ya bashi ne sannan mutum na hudu shine annabi Dawud alaihi salam annabi Dawud alaihi salam shi ma Allah subhanahu wataala ya daukaka shi ya bashi mulki walaqad atina Dawud wa Sulaiman ilman wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin aw nuri kuma Allah subhanahu wataala yana cewa wasakharna wa basakharna ma hul jibala yusabbihuna wa tayr mun ainihin horewa annabi Dawud ma'ana duwatsu da wato tsuntsaye gabaki daya suna yin tasbihi da tare da annabi Dawud alaihi salam kuma shi ma ya shugabanci duniya gabaki daya annabi Dawud alaihi salam me yasa saboda ainihin yana da ilimi Allah ya ce mun koya masa ilimin kera silke wa allamna sanata labusi lakum liksinakum min basikum daga sai zama yana da ilimi to mutum na biyar shine dan sa annabi Sulaiman annabi Sulaimana shi ma Allah subhanahu wataala bashi ilimi kamar da Allah ya fada rakadati na Dawud Sulaiman ilman sai zama annabi Sulaimana shi ma ya mulki duniya gabaki daya Allah ya bashi mulkin da kamar da ya roka rabbi habli mulkan la yabghi li ahadin min ba'di Allah ka bani mulkin da babu wani wanda zai taba samun irin wannan mulkin a bayana kuma haka aka yi Allah ya hore masa hatta tururuwa da take magana annabi Sulaiman yana jin me take faɗa sannan mutum na shida shine wato mutum na shida har ya aidan ya bana shi annabi Sulaiman ga fama wuce kansa ya bana har ya mulki gari kuma ya auri basarakiya Balkisu ya mallake ta da ita da wannan gadan sarautar nata gabaki daya saboda ya fita ilimi sannan mutum na shida shine annabi Isa alaihi salam Allah ya sanar da shi littafi wa yuallimuhu alkitaba wa hikmata wa tawrata wal injil sai ya zama Allah subhanahu wataala ya daukaka shi yanzu haka bai mutu ba amma kuma yana wata irin rayuwa wacce ba a taba samu wanda irin wannan rayuwar ba ka kaura daga cikin mutane a matsayin ka na mutum ka koma cikin mala'iku kuma ba mutuwa kai ba Allah ya ga ya mana annabi mu annabi Isa bai mutu ba basu tsire shi ba ma qatalu wa ma salabuhu walakin shubbiha lahu basu kashe shi ba basu tsire shi ba an kamanta musu ne kuma manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ba mu labari kafin duniya ta tashi annabi Isa zai dawo in ya dawo ma zai aure zai haihu zai rayu a cikin wannan al'umma ta manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama asai kenan yana rayi Allah ya daukaka shi ya daina rayuwar kasa ya koma rayuwar sama a cikin mala'iku wanda ba sa ci ba sa sha wannan daukaka ce wannan daraja ce da Allah subhanahu wataala ya mai saboda Allah ya bashi ilimi sannan mutum na bakwai shine manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama bin shakun dum kenan wanda Allah subhanahu wataala ya mai da shi fiyayyen halittar sa gabaki daya da haka sai ya zama Allah subhanahu wataala ya bashi abin da bai ba kowane annabi ba daga cikin wayannan annabawa da aka yarda mana Allah ya bashi ash-shafa'a ceton halitta a ranar tashin alkiyama abubuwa za su rikicewa halitta halitta ta rasa ya za ta yi a tafi gun annabi Adam alaihi salam wanda shine first in number shine mutum na farko da aka fara ambata mana idan aka ji gun annabi Adam alaihi salam annabi Adam alaihi salam zai ainihin ba da uzuri a tafi gun annabi Nuhu ya ba da uzuri a tafi gun annabi Musa ya ba da uzuri a tafi gun annabi Isa ya bada uzuri a tafi gun annabi Ibrahim mai bada uzuri amma shi annabi Isa ana zuwa gunsa sai ya ce ku daina wahala ba mai iya fidda halitta a halin da take ciki ayyukan banda annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallama shikenan sai a dunguma gaba daya a tafi gun manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama ana zuwa annabi sai ya ce aiku wannan ba matsala ana laha wannan ranan ta wace wannan ranan ta wace ni ne zan iya ainihin wato iya gudanar da wannan rana zai je shigon Allah subhanahu wataala kamar da annabi yake ga mana cikin dogon hadisi na Imam Muslim yace zan fadi in yi sujada in gaida Allah in masa kirani sahabbai suka ce ya rasulullah ka ga mana dan kiranin da zaka yi wa Allah bana a wannan ranan annabi yace ni ma ban san kirani ba yanzu amma a ranan da Allah subhanahu wataala zai ga yani annabi sallallahu alaihi wasallama sai Allah ya tambaye shi me kake so salto ba washfa tu shafa roja baka kai ainihin nemi ceto a baka dama ai ceto to shikenan daga nan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama zai ainihin wato cece halittar Allah ga baki daya da annabawan da ma waɗanda ba annabawan ba a zo ai hisabi to shi ma Allah ya bashi ilimi da shi yasa ya fifita dukkan sauran halitta Allah yana gaya masa wa Allah maka balam ta kunta alam wa kana fadlullahi alayka azima Allah ya sanar da kai abinda baka sani ba hakika falalar Allah akan ka tana da yawa to kaga annabawan Allah ma Allah yana zaban musu ya basu ilimi kuma ya basu wani matsayi fiye da waɗanda bai basu wannan ilimi na musamman din ba sannan amana ya kawo mana magana sayyidina Ali karamallahu wajhu cewa ilimi ya fifici kudi ka san daman ilimi da kudi sune suke competitions sune suke ainihin ma'ana takara da juna to amma ilimi ya fifici kudi da abubuwa guda bakwai yadda aka yi ga mutum bakwai din nan da to ilimi kuma ya fi kudi da abubuwa guda bakwai dan haka idan ka samu ilimi kar ka dauka cewa wanda ya samu kudi ya fi ka kafi shi da abu bakwai kana gaban sa da abubuwa guda bakwai wanda kuma ba zai taba iso ka ba dan ko da abu dai kake gaban sa ka wuce shi balle kana gaban sa da abubuwa guda bakwai na farko ilimi gadan annabawa ne ilimi gadan annabawa ne kamar da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake fada al ulama warasatul anbiya wal rasul ilmi malamai magada annabawa ne sun gaji ilimi a wurin annabawa man akadahu akada bihasbi wafi duk wanda ya riko da ilimi hakika yayi riko da rabo cikakke wannan yake nuna maka wato ilimi yafi dukiya saboda dukiya kuma gadan fir'aunoni ne fir'aunan annabi Musa nan da aka taba yi mai dukiya ne da aka dukiya Allah yana iya bawa ita mutumin kirki yana iya bada ita ga wanda ba mutumin kirki ba amma ilimi Allah yana bada shi ne ga mutumin kirki sannan na biyu almalu yanqusu bin nafaqa a zahiri dukiya idan ka dau wani abu a cikin ta ka bayar a zahiri fa ma ba a bade ni ba dukiyan yana raguwa in kana da naira 10 ka dau naira 5 ka ba wani lalle a zahiri ai yaro duk da bade ni Allah zai mayar maladan amma a zahiri ya ragu ina fata an fahimta amma shi ilimi da kana da aya 10 ka zo ka tara mutane sai ka karantar da su aya 5 to kai yanzu kana da aya 10 ka suna nan cicip babu wata aya daya da za ta zama dan ka dauka ka bayar za ta zama tare gwa cikin naka kai ma naka ma ya ma karu ya kara kyau ya kara lafiya babu abin da yake da wannan imban da ilimi amma duk wata kadara da kake da ita da ka dauka ka bayar to shikenan fa tare da kai amma ilimi shi kam karuwa ma yi sannan na uku ilimi ba wanda yake samu su sai mumini amma ita dukiya Allah subhanahu wataala yana bada ita hatta ga kafirai kuma yanzu idan muka lura ma manya-manyan masu kudi na duniya su Bill Gates ne da ainihin sauransu za mu ga ba musulmi ba ne wanda yake nuna mana cewa ai Allah yana iya bada dukiya ga wanda ba musulmi ba wanda yake kafiri amma Allah baya bada ilminsa sai ga wanda yake ainihin mai imani sannan abu na hudu shine almalu yahtaju ila hafidin wa haris shi dukiya yana da bukatan mai kariya da mai gadi yana bukatan inda zaka boye shi shi yasa aka yi mana aljibanai aiko in kana da kudi sai kai ta sa aljihu in yafi karfin aljihu ka je ka sa akwati safe idan yafi karfin wannan ka koma ka je kai ta sawa a banki kana boyewa sannan in kana da kudi ba za ka zauna haka ba sai an samu wani wato wanda zai ainihin rika maka wato bodyguard yana baka kariya saboda kar wannan dukiya din wani yazo ya taba maka ita yace amma shi ilimi ya fifita wal ilmu yahfazu sahibahu wato shi kuma ilimi yana shine yake kare yake bada kariya ga ma'abocinsa ba tare da ma'abocinsa sai ya nemi mai gadi ba yanzu da zaka haddace alqur'ani baka da bukatar azo aje ma mai gadi waye rika gadin ka din qur'anin naka nan kar wani yazo ya sace ma shi a'a yana tare da kai da zaka iya ilimin addini fiye da cikin masallacin nan baka da bukatar wanda zai maka gadin sa kuma baka da bukatar wani mazubi da zaka zuba shi a'a Allah ya riga da ya tana da mazubin sa saboda muhimmancin sa yana nan a cikin kokolwanka yana zaune ba tare da ainihin sai ka nemi inda zaka zuba shi ba sannan abu na biyar wato ilimi idan ma abocin sa ya mutu to yakan tafi da kayan sa har cikin kabarin sa, amma dukiya duk yawan abin da ka tara da zarar ka mutu to anan zaka bari, ko naira biyar ba za ka tafi da shi ba. Wannan yake nuna mana kasai ilimi yafi kudi. Sannan a na kusa da ƙarshe, almalu yasqulu al-insana ala sirat, dukiya idan ta yawa ba ai aikin alheri da ita ba, takan sa mutun ya zama wato wuce siradi, wata gada da Allah ya sa tsakanin wuta da aljanna, zai ba mutun wahala. Amma idan mutun yana da ilimi zai zo ya wuce siradi ba tare da ya sha wahala ba. Na shida kenan. Sannan na bakwai, al-ilmu yahtaju an-nasu kullan ilayhi, wato ilimi kowa yana da buƙatuwa zuwa ga ilimi, amma ma'ana kowa a cikin lamarin sana addini yana buƙatuwa zuwa ga mai ilimi, amma ba kowa ne a cikin lamarin sana addini yake buƙatuwa zuwa ga masu kuɗi ba, saboda wani yana da kuɗin amma komai kuɗin sa ba yadda zai addinin sa, dole sai ya samu malami da zai karantar da shi ya gaya masa ga yadda ya kamata yayi wannan addini nasa. Dan haka sai ya zama sai ilimi wani abu ne mai girman gaske da ya kamata mu tashi mu tsaya mu nema domin mu samu innan darajoji da Allah subhanahu wataala ya tanada. Kuma mu sani ba, Allah ya ɗaukaka annabi Adam da ilimi ne na sanin ma kayayyakin amfanin duniya, ba maganar ma shanonin addini ya iya ainihin faɗa a gaban mala'iku ba, abubuwa ne kawai na amfanin duniya na yau da kullum ya faɗa, amma Allah subhanahu wataala ya ainihin ba shi wannan girma har kai ga mala'iku, wato sun ainihin tashi, Allah ya sa su yi ainihin masu sujada. Amma wanda yake neman ilimi na addini, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce shi kam ba mala'iku su masu sujada rana ɗaya ma irin na annabi Adam ba, a'a, ai shi annabi Adam ismul kainati ya faɗa, ba wai farillan sallah ko sunnonin sallah ko yadda ake gyaran sallah ko yadda ake gyaran azumi ya faɗa ba, a'a, ya faɗi sunayen abubuwan da ake amfani da su ne a duniya musamman ya tulka inati. Amma wanda yake neman ilimin addini, ai shi kam annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce idan ya fito gida ya taho wurin neman ilimi, kamar yanzu yadda wannan yan uwa suka taso daga inda suka taso suka zo wannan wuri na tafsiri domin su samu ilimi a cikin alqur'ani mai girma, to su sani cewa Allah subhanahu wataala ya shimfuda, ya sa mala'iku sun shimfuda fikafikansu suna ta yana takawa har ya isa wannan wuri. Kar ya dauka cewa ƙasa yake takawa, a'a, yadda shuwagabanni idan za su yi tafiya a ƙasa ba kan abun hawa ba, aka shimfuda musu carpet su rika takawa da takalminsu, to kai yanzu da ka taso don ka zo nan wurin karatu an shimfuda maka fiffiken mala'ika ya kana takawa har ka iso wannan wuri, to kaga wannan daraja ce babba, kai ba ma carpet za ka taka ba, fiffiken mala'ika ainihin za ka taka. Da haka ƴan uwa mu tashi mu nemi ilimi, mu kula da ilimi, saboda mu ainihin wato yaƙi wasu maƙiyanmu guda uku, wanda wannan maƙiyan namu guda uku idan babu ilimi babu yadda za a yi mu yaƙe su. Na farko shine mugun maƙiyanmu da za a ba mu labarinsa cikin wannan aya da malam zai karanta mana, shi yasa duk lokacin da za a yi maganar Iblis sai ka ji an yi maganar ilimi, saboda Iblis shedan mai ilimi ne, idan baka yi ilimi ba babu yadda za a yi ka yi nasara a kansa, don shi yana da ilimi, duk abin kirki sai da shirin ya iya shi, saboda kar wata rana ya umurce ka da shi ka yi wai yana mai kuskure bai san cewa wannan abin kirki ba ne, to kaga a sai kenan dole wannan maƙiyin naka ga shi tsoho mai yawan shekaru, bayan yana da yawan shekaru, don tun annabi Adamu yake raye za mu ji yadda ya amfani da iliminsa hatta ga kakan namu ma annabi Adamu alaihi salam, wannan zai zame mana zakaran gwajin dabi, a sai kenan mu ma dole sai mun tashi ilimi mun nemi ilimi don mu yaki shedan. Allah ya gaya mana cewa inna shaitana lakum aduwwun fattakhidhuhu aduwwa, shedan makiyin ku ne kurke shi a matsayin maki, amma ta ya za ku yi kurke shi a matsayin maki bayan ba ku da ilimi, in ba ku da ilimi wato ba za ku yi rike shaitan a matsayin maki ba, saboda idan ya tashi wato zai batar da ku ne ta hanyar da ba ku tsammani. Yanzu a matsayin ka na mutumin kirki mai kamsarawati mai komi da komi na ibadu, kar ka dauka shaitan zai zo ya tallata maka kai satawa, na ayya san ya gaya ma ba za ka yi ba, ko ka tsammaci zai tallata maka ka ainihin shagiya a ya san ya tallata maka ba za ka yadda ba ko ya tallata maka ka nemi mata yanzu a lokacin a ya san in ya tallata maka ba za ka yadda ba yadda zai yi maka abin nan da ake kira wai shigo shigo ba zurfi sai ka shigan sai kaga ai ba maganar zurfi ba marabin ma bai da iyaka an ce shedan ya taba samun wani mai ibada wanda bai da ilimi mutumin nan yana son ibada ya tare a masallaci ya wuli azumi sai ya tashi da daddare kuma yayi sallah amma azumin sa yana so yana goda baki sai shedan yazo a suran mutum kamar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar mana cikin hadisin bukhari hadisi shedan yana fitowa a suran mutum dan ya fitowa abu huraira annabi ila wannan labari ya isa gaban manzo Allah da ka ba mu da wani kokonto akan sa shedan ya kan fito a sura ta dan adam da ka sai fito a sura ta dan adam ya samu wannan mutumi mai ibada sai tare da shi suna ibadar a masallaci dan ka gane cewa da ilimi ake ya ganshe dan da suka tare suna ibadar a masallaci to shi wannan yana azumi da rana sannan in zai da azumi yana yin suhur idan ya zo rana ta fadi yana bude baki to sai shi wannan sai ya zama shi shedan da yazo idan zai dau azumi baya suhur idan aka yi azumi kuma baya bude baki sannan shi wannan in dare yayi yakan yi bacci kadan yayi sallah kadan yayi bacci kadan yayi sallah kadan shedan da yazo till down kwana yake yi baya bacci ko kadan to ka san me son ibada idan ya ga wani wanda ya fi shi ibada dole zai tambaye shi ainan muna kusa da kasuwa ne ko dadda bayan kasuwa ne ba a cikin mu amma kowa ya sani ai in kaga dan uwanka kuna kasuwanci kaga yana ta samu riba ai zaka yi tambayar sa ai wanda wace harka ka samu ne mu ma yin akwai yadda zamu yi mu shiga wannan harkar mu rika bin ka don mu samu wannan harkar to haka mai ibada shikenan sai yake tambayar iblis bai san iblis bane me kake yi me ifaru ne me sirrin da kake da shi kai baka suhur baka bude baki da daddare kuma baka bacci sallah zalla kake sai ya ce bari kawai bari kawai ai zunubi da na debo ne yamin yawa shi yasa nake ganin bazan iya suhur ba bazan iya bude baki ba bani da wannan lokacin sannan bazan iya bacci da daddare ba kai ma in dai har kana so ka samu irin wannan himmantawa ai baka da zunubi ne ba ni zunubin ne min yawa shi yasa bazan iya bacci ba amma kai ma idan kana so ka zama ba za ka iya bacci ba kai ta ibada sannan ba za ka iya suhur ba za ka iya bude baki ba kai ta azumi zan baka shawara ka je ka ebo ka baro irin zunubin da na baro in ka baro to wallahi kai da kanka sai kaji ba za ka iya bacci ba zunubi sai hana ka bacci to da ke bayi da ilimi kaga inda mai ilimi ne da Allah magana bata baci ba magana ta baci amma da bayi da ilimi wai shi kawai yana so ya zama kar a wuce shi a ibada shikenan ya je ka tobara ka ce masa ai zina yayi shikenan shi ma sai ya je zina kaga ya bata dukkan ayyukansa da yi na shekaru saboda sanadin shedan kaga kuma hanyar da shedan din ya biyo masa ya masa shigo shigo ba zurbi sai da ya shiga kuma ga ya fada zurbi dan killar sabon Allah kamar yadda malamai suke gaya mana wanda shine gabata ta biyu da zan fada cikin makiyan mu uku da dole sai da ilimi zamu yake su wato shine zuciyar dan adam wannan zuciyar taka ita ce makiyar ka ta biyu dole ne ka sanya zakai kai mu'amala da ita dole ne ka santa ita din dan yin baka santa ba za ta baka matsala za ta hada kai da shedan ne sai ta durmayar da kai kadan daga cikin sharrinta duk abun da ta gani ya burge ta sai ta ce wai tana son abun sai ta taba shi kuma ta jiya abun yake to dan haka ana ake durmaya Allah ya ji ganin Imamul Busairi ko Imamul Busiri yana fada yake cewa wala tarum bil ma'asi kasra shahwatiha inna ta'ama yuqawwi shahwatan nahim kada ka tsammaci cewa idan zuciyarka ta ce maka ka sabi Allah sau ɗaya mana ka gwada sau ɗaya sau ɗaya kamar yadda shedan din nan ya gaya wancan kuma zuciyarsa ta yadda saboda ya hadu da makiyansa duka biyu kuma bai da iliminsu ya zama bai iya yakansu ba kenan dole za su yake shi ce masa to tunda wannan mutumin mai abokin ibada na ya ce sabon Allah ya yi sau ɗaya hauka kan ya faru to ni ma bari in je in sabi Allah sau ɗaya subhanallah yace to da kai za ta ce maka aha sau dai kai ne kai ma kana tsorace ne kar ka dauka cewa in kai sau dai za ta barka a za ta ce haba ka sake na biyu ai wancan ka dan gwada ne ka sake wani na biyu na musamman amma da kai na biyu sai kai sai ka daina ba za ka sake ba shikenan da kai na biyu shikenan sai ta kai biyu kai uku mana in kai uku shikenan sai ka tsaya ba za ka sake to diga nan sai ka zama addicted sai ka zama ka saje da abun ka saba da shi idan baka yi sabon ba za ka samu kwanciyar hankali to kaga zuciyar ka ta kai ka tada sannan makiyin mu na uku shine son zuciya din hawan nafs son zuciya manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a cikin hadisi yana gaya mana yake cewa zan tafi in barku za ku rayu da yawa a bayana gashi yanzu mun rayu sama da shekara 1400 bayan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama yace amma abin da nake tsoron muku abu biyu ne ittiba'ul hawa ittiba'ul hawa wa tulul amal bin son zuciya da kuma dogon buri yace wannan abu biyun su nake tsoron mu yace amma ittiba'ul hawa fa yasuddu 'anil haqq bin son zuciya yakan katange mutum bai zai bi gaskiya ba ga gaskiya kana gani amma wai tunda ba haka zuci son zuciyanka yake so ba sai ka bi bin gaskiyan sai ka bi ƙarya subhanallah to da haka dole ka yaki son zuciya ka yaki zuciya ka yaki shedan su ne makiyanka guda uku kuma ba yadda za a yi ka yake su sai kana da ilimi lalle mu kula sosai abu na ƙarshe da zan faɗa kan wannan gaba Imam al-Bukhari yayi babi guda babul ilmi qabla al-qawli wal amal babin ilimi kafin ka faɗi maganar da zaka faɗa ko ka aikata aikin da zaka aikata mu sani cewa jahilci zama babu ilimi ba hujja bane in yau baka da shi gobe dole ka je ka nemo kuma da yau mun sani hatta dokar duniya ma ba a dokar Allah da yace a nemi ilimi dole bane a harcin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ka san a dokar zaman duniya ai dokar zaman duniya ba ta ce neman ilimi dole bane ina fata an fahimta amma dokar Allah ta ce neman ilimi dole ne amma fa dokar zaman duniya ta tabbatar mana cewa jahilci ba uzuri bane ignorance is not an excuse ban sani ba wannan ba uzuri bane ina fata an fahimta misali kullum ina bada wannan misali kawai ranka ya baci fushin nan da muka yi magana jiya sai ka mangare mutum ya fadi ya mutu akai ka wurin alkali ce me yasa ka kashe shi sai ka ce a wallahi kai baka san an mangare mutum ma yana mutuwa ba shikenan sai alkali ce maka ma hanya ka tafi ba za a yi haka ba the ignorance is not an excuse ban sani ba baya zama uzuri ina fata an fahimta a nan duniya ma kenan dan kar a samu wannan excuse din shi yasa Allah ya aiko annabawa 313 manzanni sannan bayan sun tafi babu annabin da Allah zai sa ya tafi ba tare da ya bar malamai a cikin wannan al'ummar ba ai muna ji Allah yana cewa ya ayyuhalladhina amanu inna katsirin minal ahbari war ruhbani ya ku mu'minai lalle ku sani da yawa daga cikin ahbar sune malaman yahudawa war ruhban da malaman nasara su ba annabawa bane amma malamai ne a sai kenan dukkan addinan nan da duniya take ji da su yanzu guda uku addinin musulunci da addinin yahudanci da addinin nasaranci babu addinin da annabin sa ya tafi ba tare da ya bar amanar addinin a hannun malamai ba to dan haka sai kenan dole ne neman ilimi babu makawa sai an nemi ilimi domin a yaki makiyin shedan kuma a yaki son zuciya ina fata an fahimta Allah ya datar da mu Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa wadhkur katina ya rasulullah sallallahu alaihi wa sallama id qulna lil malaikati yayin da muka gaya wa malaiku lokacin da annabi adamu ya kure su an tambaye su su ba da amsa sun gagara an tambaye shi ya ba da amsa to tunda ya ba da amsa dole za a yi masa kyauta da nuna masa bajinta ta musamman da wannan ne fa muka gano cewa idan ana makaranta ana yin speech and prize giving day duk wanda suka yi kokari aka yi tambayoyi suka amsa to shikenan ranar rufe makaranta sai ai musu kyauta na musamman saboda sun fi waɗanda ba su amsa ba ilimi to abinda Allah ya yi wa annabi Adamu kenan sai Allah ya ce wa mala'iku usjudu li Adam ku yi wa annabi Adamu sujada ma'ana sujudu inhina'in aka ci sujada ne ma na rage tsawo ma'ana su dan yi haka su dan rage tsawo su ainihin gaida annabi adam tunda ya fi su ilimi ba wai sujada ma wato na kafa goshi a ƙasa ba ba wannan suka yi ba sujudu inhina'in suka yi to shikenan wasu malamai kuma sun tafi cewa a sujada cin suka yi yadda ake kiranta sujada ma'ana da kafa goshi a ƙasa to shikenan Allah subhanahu wata'ala yake cewa fasajadu sai dukkan mala'ikun nan suka yi sujada illa iblisa sai dai iblis shine abul jin baban aljanu kana bainal mala'ika ya kasance tsakanin mala'iku saboda lokacin da Allah haraka aljanu shine mutumin kirki a cikin su an ce ya ibada mai yawa sosai har ya kai ga wato Allah ya sanya ya cikin mala'iku a mala'ikun ma na kurkusa Imam Ahmad Sawi ya kawo yake cewa an karbo daga kabul akbari an taba ba da gadin aljanna ma ga shedan iblis din na tsawon shekara 40 ga 40 sannan yayi shekara 80 yana yi wa mala'iku yana ainihin mal mala'ikatu 80,000 wa adul mala'ikatu 20,000 sana yana tare da mala'iku yana ibada yayi wa mala'iku wajin shekara 20 sannan ya zama shugaban karubiyin wannan ne na mala'iku shekara 30,000 sannan ya zama shugaban ruhaniyin wasu nau'i ne na mala'iku shekara ma'ana shekara 1000 sannan kuma ya yi dawafin al'arshin Allah subhanahu wataala sau shekara 10,000 da aka yayi ibadu da yawa yayi ayyukan alkhairi da yawa amma a wannan rana da ke Allah ya riga da ya rubuta masa ash-shaqawatul abadiyya da Allah ya ce ai sujada Allah ya ce illa iblis aba sai shedan ne iblis shi yake imtana amina sujudi yake sujada wastakbara ya girman kai kaga girman kai mummunan abu ne shine ma Hausa suke cewa girman kai rawanin tsiya shine laifin farko da aka fara yi wa Allah subhanahu wataala Allah ya ce wastakbara sai girman kai wa kana min alkafirin sai ya zama daga cikin masu butulcewa Allah subhanahu wataala an ce yana daga cikin sunayensa ana kiransa da Azazil kamar yadda ainihin Ibn Qutayba ya kawo a cikin Al-Ma'arif da Imam Al-Qurtubi shi ma ya kawo cikin ainihin tafsirinsa cewa yana daga cikin sunayensa kuma ya jagoranci rundunoni daban-daban daga cikin ainihin rundunonin mala'iku amma kuma da ke bayi da rabo sai ya zama ya yi wa Allah subhanahu wata'ala tawaye Allah subhanahu wata'ala take ya mayar masa da martani aka ce lokacin wannan sujada kafin mu ji aya ta gaba asalin sujadan Allah ya sa mala'iku su yi wa annabi Adamu sujada sau ɗaya ne da suka yi wannan sujada sai suka ga iblis yana tsaye shi bai yi ba haba sai suka sake yin ta biyu aka ce sun yi ta biyun ne a matsayin godewa Allah da ba su yi wa Allah tawaye ba asali da sujada ɗaya ake yi saboda ai Allah guda ɗaya ne bai cancanci a yi masa sujada guda biyu ba to amma me yasa ake yin sujada guda biyu ci ana sujada guda biyu ne ɗaya take nuna kadaitakan Allah subhanahu wataala ɗaya kuma ana yin ta domin nuna godiya ga Allah subhanahu wataala dan haka suka gode wa Allah cewa su kam ba su fada cikin masu saban Allah irin yadda suke ganin yanzu iblis zai yi ma'ana Allah subhanahu wataala ya ce ai sujada amma ya nuna cewa shi ba zai yi ba Allah ya ce illa iblis istakbara sai iblis shine yake wa kana min alkafirin sai ya zama daga cikin aini masu butulcewa Allah subhanahu wataala
now is calling now
wa qulna ya adam uskun anta wa zawjuka aljannata wa qula
na'am
وقلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين
الله سبحانه وتعالى bayan ya sa mala'iku sun yi sujada iblis ya ki kaga an samu matsala kenan to anan sai fa Allah ya fara gargadan annabi Adam yana koya annabi Adam rayuwar duniya cewa fa idan ka zo ka za ka rayu a duniya inda dan zo in aje ka zama halifan nan nawa to fa ka sani za ka rayu da mutane iri biyu ne za ka rayu da masoya zaka rayu da makiya da haka kuma ka fara ganin makiyan daga yau lokacin da daman shi makiyinka ba zai bayyana ba sai lokacin da ka samu babban alheri to a lokacin ne makiyi ainihin zai bayyana za a ganshi zai fito da hasaransa zai fito da kiyayyarsa zai fito da ainihin rashin jin dadin sa yayin da masoya kuma suke murna a wannan lokaci sai Allah ya ce kullana sai muka ce ya Adamu ya kai annabi Adamu ka je da Allah yake kira annabawa da sunayen su kai tsaye amma babu ya Muhammadu alqur'ani saboda ya nuna mana girman manzo Allah sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce annabi Adamu uskun anta wa zawjukal janna ka zauna da kai da matarka Hawwa'u a cikin wannan gida na aljanna wanda yake nuna mana take bayan wannan abun Allah ya ƙara bashi girma ya ainihin bashi mata mana bayan tunda yana da ilimi ya ai an sa malaiku su masjada sannan kuma Allah subhanahu wataala ya halitta masa mata ko zai halitta masa mata Allah ya ce kula min har gadan ku ci daga cikin abubuwan da Allah ya hore muku a cikin wannan gidan aljanna din ragadan ayyubace babu wani takura babu wani abunda aka hana ku kutaba haifu shi tuma yadda kuke so amma an nuna wata bishiya guda daya aka ce wala taqraba hadi shajara kada ku ainin kusanci wannan bishiya ku ci fatakuna minaz zalimin sai ku zama kuma daga cikin azzalimai wanda za su zalunci kansu ta hanyar wato saba wa Allah subhanahu wataala da aka cin wannan bishiyar sabon Allah ne amma in banda wannan bishiyan komai za ku yi ci a cikin gidan aljanna to wannan lokaci za mu koma baya dake wannan kissa ita ce ta farko a cikin alqur'ani mai girma a cikin kissoshi da Allah subhanahu wataala ya bayar na shedan kusan sau bakwai Allah ya bada wannan kissa ta shedan kusan sau bakwai cikin alqur'ani mai girma to wannan ita ce kissa ta farko to a sauran kissoshin Allah subhanahu wataala ya fayyace yadda abun ya faru wanda shi zamu faɗa anan kafin mu ainihin tafi aya ta gaba a lokacin da shedan ya kiyewa annabi Adamu sujada Allah subhanahu wataala ya tambaye shi ya iblisu ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadai me yasa kake yin sujada ga abun da ni na halicci abun da hannuna astakbarta am kunta minal alim ka ainihin nuna girman kai ne ko kana nuna kafi kowa daukaka ne take dake bayi da rabon yace ai ana kayu minu Allah na fi shi daraja ni a wurinka shi yasa na kina yi masa sujada kuma yanda na fi shi daraja kalaktani min narin wa kalaktahu min tin ka halicce ni ne daga wuta shi kuma ka halicce shi ne daga tabo to a yadda ake gani a zahiri wuta ai haske ne sannan tabo kuma duhu ne da haka sai yake ganin cewa shi ya za a yi shi da aka halitta da haske mai zafi sannan kuma annabi Adamu da aka halitta da tabo mai sanyi a ce kuma wai annabi Adamu ya fi shi daraja a wurin Allah subhanahu wataala to shine ya zama Allah subhanahu wataala ya kore shi Allah ya ce fakhruj minha fa innaka rajim wa inna alayka la'nati ila yawmid din ka fita daga cikin wannan aljanna lallai kai jefefe ne ma'ana an jefar da kai daga samun dukkan wata rahama ta Allah subhanahu wataala kani santa da rahmar Allah subhanahu wataala sannan Allah subhanahu wataala ya ce kuma na la'ance ka da kai da duk wanda ya bi ka har zuwa ranar tashin alkiyama to a lokacin fa shedan ya yi ta babatu ya yi ta nuna fushinsa ya yi ta maganganu da na rashin kunya wa Allah subhanahu wataala yake cewa to tunda Allah kai mini haka ni kuma wannan annabi Adamu da shi da ƴaƴansa da zasu zai haifa laqudanna lahum siratal mustaqim Allah sai na takure musu hanyar kama daidaiciya ba za su bi hanyar kama daidaiciya ba zan zo musu ta wurare guda hudu alhamdulillah malamai suka ce Allah ya taimake mu a cikin wurare hudun nan bai irga sama ba Allah ya gaya mana wannan wurare guda hudu cewa ma'ana dai shi dan zai amfani da makami hudu wurin yakan dan adam in har kaga wato shedan wato dan ya samu nasara kan dan adam to dan adam ne ya samu gazawa a wayannan bangarori nasu guda uku yace summa la'ati annahu min bayni aydihim yace zan zo musu ta gaban su wa min kalfihim zan zo musu ta bayan su ana yin zaka ji aikin alkhairi shedan zai zo ya tare ya ce kar ka zo idan ka ki sai ya koma ta baya bincike ka idan ka ki sai ya dawo ta ainihin kanin daman ka ya ja ka ta gefe idan ka ki sai ya dawo ta hagun ka summa la ati nan bayna aidihim wa min kalfihim wa an aymanihim wa an shama'ilihim wa la tajidu aktharahum shakirin malamai suka ce mun gode wa Allah da bai ce zai zo wa dan adam ta sama ba saboda ta sama ne rahmar Allah subhanahu wa ta'ala take saukowa alqur'ani ma daga sama Allah subhanahu wa ta'ala ya sauko da shi ruwan sama daga sama Allah yake sauko da shi da bai fadi sama a cikin wuraren da zai zo da su ba sannan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce kuma ka sani wadanda zaka batar din nan duka duk wanda ya yadda ya bi ka to ni ko na yi masa alƙawari sai na kona shi kamar yadda dan kona ka alhamdu anna jahannama minka wa mimman tabi'aka minhum ajma'in sannan kuma ka sani ba dukkan bayina ne zaka samu nasara akan su ba shi da kansa shedan din a wasu ayoyi yace illa ibadaka minhumul mukhlasin sai bayinka da kaza ba ka kebance su su kan wayannan sun fi karfi na duk wannan makamai na guda hudu bai yi aiki akan su ba Allah ka sanya mu daga cikin wayannan bayi to amma saboda jarabawa Allah ya nuna mana cewa ba shedan din idan har baka yi tanadi na ilimi ba da neman taimakon Allah subhanahu wataala a kansa ba shi yasa za ga duk lokacin da za a yi karatu sai an yi bude da addu'a sai an yi a'udhu billahi minash shaitanir rajim dan neman taimakon Allah da neman tsarin Allah subhanahu wataala daga sharrin shaitan dan haka sai ya zama ba za ka fada daga cikin bayin da za su fita daga sharrin shaitan ba sai ya zama shaitan yarin jaye ka yayi maka illa kamar yadda Allah subhanahu wataala zai ba mu labarin kakanmu babanmu annabi adam irin abin da shedan yayi masa saboda jin haushi kaga kenan idan har annabi adam shedan zai iya tinkaran sa da yaki to ina ni ina kai kaga mu kenan mun zama balle kenan wanda ba fa wani annabi ne yazo ya fada wa shedan din darajar sa ba a'a Allah ne da kansa yake gaya wa shedan din darajar annabi adam kuma yasa mala'iku a gaban sa shedan din duk suka yi wa annabi adam sujada amma shi yace bi zai yi ba kuma ya alƙawari yace mu din nan duka sai ya bacin da mu to sai mu leka mu leko mu gani cewa da wace hanya ya biya ainihin wahalar da kakanmu annabi adam mu kuma sai mu yi kokari mu ga mun nisanci wannan hanya din na'am fa'azallahumash-shaytanu
'anha fa'akhrajahuma mimma kana fihi wa qulna bihtu ba'dukum li ba'din 'adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ila
Allah subhanahu wa ta'ala yace fa zallahu ash-shaytanu 'anha fa akhrajahuma mimma kana fi qulna habitu ba'dukum li ba'din adu wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahi Allah subhanahu wa ta'ala yace kash eh wannan fa'ul fujati kenan Allah yace fa zallahu ash-shaytanu 'anha sai shedan ya saukar da su daga wannan kayan ni'ima kayan dadi gidan dadi din nan na aljanna wato iblis kenan an ha gabarin wannan gida na aljanna fa akhrajahu ma sai fitar da su mimma kana fihi na abin da suke ciki na jin dadin aljanna bayan wato abin da ya faru dan da zamu ji labari a cikin wasu ayoyin alqur'ani mai girma wa qulna habitu ba'dukum li ba'din adu har ya kai ga Allah ya gaya annabi adam da matarsa da mu gaba daya dan a mutum biyu ba su kai su zama jam'i ba alqur'ani kuma tsari na larabci aka ce to wannan qulna habitu din hadam kan shedan din nan kun san iya mana kiyayya yanzu da dukan mun nan fa aljanna za a haife mu tunda Allah ya kaddara annabi adam nan zai zuri'a da du'a aljanna za a haife mu ba mu san dauki wutan neba ba ba mu san ba ruwa ba ba mu san ba abinci ba ba mu san rashin lafiya kawai rayuwa bai dadi ba wahala ko kadan amma wannan shedan din yayi sanadin annabi adam da yake dauke da tsakon mu gaba daya aka ce mana da mu da shi duk mu sauko aka sauko da mu qulna bidu aka ce ku sauko ila al-ardh zuwa kasa antuma ku biyu din da ainihin zuri'ar ku gabaki daya ba'dukum li ba'din adu kuma daga ranan aka fara kulla muku kiyayya saboda ku bayan aljanna bane amma da lokacin da ake aljanna babu kiyayyar juna amma sai zama yanzu in ku dawo nan duniya dole za ku rika kin junan ku ba'dukum li ba'din adu sannan wa lakum fil ardi mustaqarrun sannan anan kasa za ku ci gaba da zama kuma wa mata'un ilahin za ku rayu zuwa wani dan karamin lokaci to wannan abin da ya faru Allah ya ga mana cikin wato suratul a'rafi Allah subhanahu wata'ala ya ce sai shedar din yazo ya ainihin yi dabarar da zai shiga aljanna dabarar da zai da yi kuwa yi amfani da ita wurin an wurin shiga aljanna aka ce daman Allah ya kore shi ma ya riga da ya fita daga cikin aljanna baya cikin aljanna zamu karanta wani hadisi ne dogo na Abdullah ibn Mas'ud to dabarar da yi shine sai ya kwarmata ihu a wajen aljanna yana kwarmata ihu a wajen aljanna sai ɗaya daga cikin dabbobi masu kyau a gidan aljanna sai ta jiyo shi sai ta leko duniya ta yi magana da shi aka ce wannan dabbar ita ce macijiya da macijiya tana da kafafu guda hudu ba haka wai take zululu ba ta da wani kafa a kafa hudu take da su dabba ce mai kyau a aljanna ba ta saran mutane ba ta da matsala komai jikinta samal gashi da ado to shikenan sai ta leko da ta leko sai shi da yace mata ki hakuri na ci sa'a da ke ce ma kika leko wallahi kin san ina son annabi adam kuma akwai wani nasiha da nake so in yi wa annabi adam amma riga da an kore ni aljanna shi kuma an bar shi aljanna dan haka ina so ki shiga ya ki dauke ni a cikin bakinki in koma cikin aljannan nan in na koma cikin aljanna zan je in wato yi wa annabi adam nasiha in nayi masa nasiha sai ki saki fito da ni shikenan wannan macijiya yayi ta mata kuka yayi mata kuka yayi ta kuka yayi ta nuna tausayi shikenan sai ta dauke shi ta shigar da shi aljanna bayan ta shigar da shi aljanna a shedan bayan ya shiga aljanna sai fara zuwa gun matar annabi adam hawwa'u kenan wacce aka halice ta daga hakarkarin sana gushi annabi adam alayhi salam shikenan fawjada ala adam hawwa fawjada fadakala iblis ala hawwa fawjada adam ghaiban sai yazo ya samu na hawwa lokacin annabi adam yana can yana shawagi a cikin aljanna wa aqsama billahi sai rantsa mata da Allah yace bi anna hadhihi shajara shajaratul kulli cewa wannan bishiyar da Allah ya nuna musu yace kasu cin ai bishiya ce ta dawama shi yasa alqur'ani yake cewa sai yace musu ala adullukuma ala shajaratil kulli wa mulkin la yabla a can cikin suratu ba cewa in nuna muku wata bishiya bana ta ainihin dawama wacce kuma za ta gadar muku da mulkin da baya karewa shikenan idza akala minha idan suka ci wannan wato bishiya din la yakhrujani min aljannati abadan wato Allah bai zai fidda su daga aljannar ba har abada ma'ana wai Allah ya hana su ci wannan bishiyar ne saboda Allah yana so bayan sun gama sabawa da gidan aljanna sai Allah ya fidda su kaji fa hanyar da ya fito dan haka nazo ne ni kuma ina son ku in ba ku shawara ku ci wannan bishiya din in dai kuka ci wannan bishiya din to babu yadda za a yi Allah subhanahu wataala ya fidda ku daga aljanna kuma ya rantse musu da Allah subhanahu wataala alhali ko makarici ne to su da ke ba san halin mutane ba ba san halittar Allah ba ba su tsammaci cewa ana iya rantsuwa akan abin da ainihin ba gaskiya ba shikenan a nana Hawwa'u sai ta karbi dabbi bishiya kawai ta ce wannan bishiya din kwaya guda uku an ce alkama ce bishiyar alkama ce sai ta dauki alkama kwara uku sai ta ainihin ci a cikin cikinta shikenan a cikin kwaya uku da ta dauka din nan habbatin akalat wahidatan fil hin sai ta cinye daya a lokacin wanda karat wahidatan li nafsiha sai ta ajiyewa kanta daya wanda karat wahidatan li zawjiha ta ce to daman tunda bishiyan wato da wama ne bare tsinci guda uku yayan bishiyan guda uku sai ta ci wa kanta daya sai ta ajiyewa kanta kuma daya an jima ma dan da ta kara ci sai ta ajiyewa mijinta daya wannan yake nuna mana idan ana dawar buri tsakanin maza da mata to mata sun fi maza buri dan nana Hawwa bayan ta ci daya ta kuma ajiye daya mafi yanci mu maza lokaci muna iya hakuri idan kana da abincin yau ma kadai hankalinka baya tashi dan baka da abincin gobe amma mafi yanci mace ba ta son ta ga ba ta da abincin wata dai ko satuttuka ko ma shekara guda saboda ainihin yanayin tsananin buri ma'ana ita abu baya isanta kaga dai gashi ta ci daya kuma ta saki tana dawo kanta daya ta aje wa mijinta kuma daya kaga ita ta ci biyu shi ya ci za ta ci biyu kenan shi kuma zai ci daya shikenan fa ta Adam annabi Adam shi ma sai ya zo yana zuwa to amma yana zuwa ba ta Adam fa akala habbatan sai ya ci guda daya shi ma fadarat alaihi malabisahuma kullan subhanallah ai annabi Adam yana cin dayan nan da shi annabi Adam da matarsa Hawwa duk suturan jikin su da yake cikin aljanna na sai suturan kawai ya balle kawai ya rabu da su sai suka gan su tsirara subhanallah subhanallah malamai suka ce tsiraran ba wai irin tsirara da muke nufi irin mu yanzu idan an ce tsirara ma'ana al'aura ta fita ba kamar yadda wasu malamai suka tafi saboda darajar wa'innan bayin Allah ba wai al'aura su ce ta fita ba a'a Allah ya canja musu ne jiki mai quality irin jikin da ake rayuwa da shi a gidan aljanna da jikin da bai da quality irin jikin da ake rayuwa da shi a nan duniya aka ce su yan aljanna kowa ya duba farcen sa fatan jikin su yana nan ne kamar farce da Allah sauro yana iya cizon farce zai iya cizon koyina jikin ka amma bai zai ci farcen ka ba zai ci farce ba da haka sai ya zama kwaro yana iya zuwa ya cuci kan farce bai zai cuta ba da ya zo ya daka sai ya tafi idan ana ruwan sama ko zafi zai ya damu farcen ka bai zai dame ka ba da haka dadin fatar tana nan ne kaman farce gata tana sheki gata da karfi amma sai aka balle wannan fatan gabaki daya aka mai da ita wannan lobolobon da sauro ya ciza guda ya hau ya yi kashi wani abu ya zo ya karce jikin ya zama bai da quality to wannan lokaci sai hankalinsu ya tashi shikenan fa baka Adam annabi Adam ya kama kuka wa safi ardil janna ya ta daga murya hatta aka zata hul malaika har malaiku suka ainihin ji abin da yake yi Allahu tabaaraka wa ta'ala sai Allah ya ce Allah madaukakin sai yake ce ya Adam malaka ya ka annabi Adam me yake faruwa da kai ne Allah ya ce innahu akala shajar yace aina ce wannan bishiya ne Allah ya ce alam anhakuma antilkuma shajarati wa qul lakuma inna ash-shaytana lakuma aduwwun mubin haba Adam ban hana ku cin wannan bishiyar ba ban ce muku cewa shedan makiyin ku ne wanda kuma yake bayyana muku kiyayya me yasa da muke bishiya da na riga da nayi haramta muku ita shikenan shikenan fa qala yace amatni Hawwa yace ai matata ce tace mini shi fa qala li Hawwa sai aka ce wa Hawwa malaki ke ko me yasa kika ce yanzu ana bin bahasin kenan me yasa aka ce wannan bishiya din shikenan qala sai tace nasani iblisu iblis ne yamin nasiha wa aksama bismika kuma wallahi ya rantse da sunanka Allah kuma wala ada yakdiru an yaksama bismika kaziban ni da iya halitta iya sanin da nayi halittar Allah babu wata halittar da ta isa ta rantse da Allah da sunan Allah kuma alhalikariya take fa qala sai Allah yace mal iblis walidukul janna to amma ta ya ma akai iblis ya shiga aljanna qala shi iblis sai yace ai arkalatil hayyatu macijiya ce ta shigar da ni Allah yace to fa uhbitu jami'an Adam wa Hawwa wa Iblis wal hayya duka huku sai Allah yace to ku sauko ma'ana da annabi Adam da matarsa Hawwa da shi Iblis din da ita macijiyar daga ranar ita ma ta bar aljanna ba'duhum li ba'din adu sashi su zama suna kin sashi fa nazal Adam bi Sri Lanka sai annabi Adam ya sauka wurin da ake kira Sri Lanka sannan ita kuma ma'ana wani yanki na India kenan sannan ita kuma nana Hawwa ta sauka Jidda ma'ana Jidda ta Makka shi yasa mace an sa mata Hawwa zaka ji ana kiranta da ainihin mai Jidda sannan ita kuma maciya ta sauka wurin da ake kira Ashira ya sauka wurin da ake kira Aila sannan ita kuma maciya ta sauka wurin da ake kira Asbahan wannan fa shikenan fastaha ya Adamu salasa bi'ati sanatin aka ce annabi Adamu sai da ya ji kunya shekara 300 baya iya daga kansa ma ya kalli sama yana ta kuka saboda wato kunyar Allah subhanahu wataala na wannan abu da yake. Allah subhanahu wataala ya kiyaye mu, kiyaye mu imanin mu. Yanayin lokaci muna tsaka da wannan kissa kuma lokacin mu ya cika, ba karatu mu na wannan sati ya kada kenan. Ai hakuri zamu tsaya a wannan guri, ya Allah subhanahu wataala kai mu ni sati zamu dora daga cikin wannan kissa kamar yadda muka fara ta. Allah ya saka kowa da alkai, Allah ya sanya mu cikin bayin da yake intawa cikin wannan wata. Allah ya kara mana albarka gabaki daya. Allah ya subhanahu wataala ya kara mana wadata gabaɗaya. Allah ya kiyaye mu da sharri duniya da lafiya. Magiyan mu Allah kamar katan garbe tsakanin mu da su musayyan mu Allah kamar mu tare. Allah ka kiyaye mu da abinda zai tare mana da hankali duniya da lafiya. Allah ka yaye mana da bakin ciki, Allah ka yaye mana bakin ciki da damuwa duniya da lafiya. Albarka manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama mai labarin Allah da suke tsaye gurin wannan tafsiri bisa ga shi mana musan zance shi yake tafsiri din. Allah ya saka masa da alkhairi su malam baban gida da sauran committee mu na masallaci da suke tsaye da sauran bayin Allah wadanda ba masu bukata ba ta musamman ba suke zuwa suke sauraron wannan karatu. Allah ya saka musu da alkhairi kuma muna jinjina ga masu bin mu da masu bin mu ainihin social media su ma muna ainihin musu godiya. An tunatar da ni cewa je mun ce wanda yake da tambaya zai iya rubutawa, kuma ga shi ne na lokaci naga ba ma kawo tambayoyi din ba wanda ya rubuta kenan. Da aka koda mutum yana tambaya sai mu aje ta kenan sai wani sati ranar Asabar da karfe 10 insha Allah ta'ala za mu sake dawowa mu dora mu cigaba da wannan karatu a wannan masallaci mai tarin alkhairi da albarka kamar yadda muka fara. Abinda muka fara daidai Allah ka ba mu lada, abinda muka yi kuskure saboda karancin ilimi shi da Allah gafarta mana. Albarkan mu da Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama. Allah ya sa mu karshe mana azumi lafiya, muna dai ƙara jan hankalin yan uwa kafin mu fita wannan abu magana zuwa ga gaban mu zaki Umar daya daga cikin jami'ai da suke kula da masallaci rufe mana wannan zama da addu'a. Mu yawaita zikiri, mu yawaita faɗin la ilaha illallah, mu yawaita faɗin astaghfirullah, sannan kuma mu yawaita roƙon Allah aljanna, mu riƙa neman tsarin Allah daga shiga wuta. Allah ka ba mu aljanna, Allah ka tare mu daga shiga wuta. Albarkan manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Haka za mu yi wannan abu magana zuwa ga gaban mu zaki Umar zai rufe mana wannan zama mai alkhairi da addu'a mu sai su ra iyayen mu dattawa da muke tare da su wanda kuma suke girma wannan zama suke zuwa muke zama irin wannan alkhairi tare da su. Allah ya saka kowa da alkhairi, Allah ya biya kowa bukatunsa. Allah subhanahu wataala ya sa mu tarayya cikin ayyuka na ibada ga baki daya wanda ba za mu tsara ba da yin sallah da zaki musu kuma da kai da kai da
shi da kai kai ya yi wa da sanga da lewa da sanga